الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسك سادوا أن مجلسي نامو البركة مجلسي لبك كراتو أشكل للتافي لسنا حسن المسلم لتابن ديكو شيء الأذكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكي أمناسبه بي دبن دبن درس اللي قباتا درس دين هدو وانا شين النبي درس اللي قباتا من كرن تابن دي شافي ذكر دائكي أمبتا لكشي شدابن دائكي لابن دائكي أمبتا لكشي بتا to akwai tambaya da wannan waye game da abin da ya shafi addu'ar da ake cewa alhamdulillah alladhi azhaba 'anni al'aza wa afani cewa mutum zai faɗi wannan lokacin da yazo fitowa daga bandaki mun faɗi abin da zai faɗa a wancan karan wato abin da zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wato gufranaka ya Ubangiji ina neman gafararka wanda yana cikin littafin sunan in banda sunan Nasa'i da sauran sun fitar da shi Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah da mun ce wannan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan al-Kubra sunan al-Kubra babu hadisin amma akwai shi a cikin sunan al-Kubra to akwai abinda littafin fiqh suke kawowa sama ma da hafi ga wani malikiya na cewa mutum ya ce alhamdulillah alladhi azhaba 'anni al'adha wa afani a wani lokaci su kara wa afani min al-bala na gode wa Allah wanda ya tafiyar min da kazanta kuma ya bani lafiya daga bala'i wato daga cutar da wannan abin zai iya haifar min da ba fitar da shi ba wannan ƙarin ko wannan zikirin ya zo a cikin sunan Ibn Majah ya zo a cikin riwayar Ibn Majah wanda ya yi ta daga wani da ake ce masa Isma'il Ibn Muslim shi kuma daga Al-Hasan da Qatada daga Anas ba ma wannan riwaya bata inganta ba saboda shi Isma'il Ibn Muslim zaifi ne bil ittifaq malai sun yi jima'i a kan raunansa saurakar waya ta bata inganta ba don haka ma babu hadita ba banda wannan akwai abubuwa da ake tafuru faɗa ana cewa ana faɗa za ka ga a cikin littafin fiqh sun kakkawo kamar akwai waɗanda suke cewa mutum ya ce alhamdulillah alladhi sawwa ghanihi tayyiban wa akhrajani wa akhrajahu minni khabithan الحمد لله الذي سوى غنيه طيبا واخرجه مني خبيثا وتناغولي وألا وندي سامن وتوانا أبنشي ميدادي نجتكين كونجير هنكلي سنة يبتر من دشي ينا كذنتا تشمانا بإنجلتا والحمد لله الذي رزقني لذته الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته شباب النسنة كوا شباب النبي انتبع عبد الله كوا ينقلت شيني وأن غفرانك وأن شكدا ينقلت عبد الله كيف لا وأن شدك بس ما انتبع تزام تاشي أدرس منبير أكد الذكر بعد الفراغ من الوضوء wato zikiri da mutum yake zai yi bayan ya gama alwala tun ya gama alwala mai zai ce sai ka mana na daya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a wannan ya zo a cikin sahih muslim hadisi Abuba ibn Amir an Umar radiyallahu anhu Uqba ibn Amir yace mun kasance muna fita kiwo, muna fita kiwo da dabbobin mu. Wata rana mun fita kiwo, na dawo sai na samu Annabi sallallahu alaihi wasallam an kiwo shi ra ba da hadisi. Sai na ji shi yana cewa wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa, ya sallaci raka'a biyu, muqbilun bihima wajhahu, yana mai fuskantar da fuskarsa ga waɗannan salloli biyu, ko muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi, yana mai fuskantar da zuciyarsa da fuskarsa, wato ya taro hankalinsa da ikhlasinsa akan waɗannan raka'o'i biyu, to Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna. Sai na ce kai wannan hadisi da daɗin ji yake. Sai na ji an taɓa ni a baya, ana ce min ai wanda baka ji ɗin ba ma ya fi wannan. Ina juyawa sai na ga Umar radiyallahu ta'ala anhu, sai ya ce ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya faɗi wannan shi ne, ya ce wanda duk ya yi alwala ya kyautata alwalarsa, bayan ya gama ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace babu wanda zai kyautata alwalarsa ya faɗi wannan, illa futihat lahu abwabul janna yadkhulu min ayyiha, wa abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Yace ya ce dukkan wani wanda ya faɗi wannan bayan ya gama alwala, za a bude masa kofofin aljanna bakwai, ya zaɓi wacce yake so daga ciki ya shiga. To wannan shi ne hadisin. In kuwa kula, Uqba ibn Amir bai ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya ji shi ne daga Umar radiyallahu ta'ala. Saboda haka duk wani wanda zai ruwaito shi daga Uqba, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai ambaci Umar ba, ya yi kuskure. Duk isnadin da aka samu ya ce an Uqba an Annabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda asara wudu'ahu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, zuwa karshen hadisin malamai sukan ce ya yi kuskure. Saboda in ka bi siyakin yadda hadisin yake, za ka ji cewa shi Uqba ba wannan ɓangaren yake ba, ya ji ƙarshen maganan ne. Sayyidina Umar shi ya gaya masa wannan. Saboda haka sai dai ya ce Uqba an Umar, shi ya sa malamai na Musani suke ambatan hadisin a cikin Musnad Umar, kamar Imam Ahmad ya kashi a cikin Musnad Umar, ya kashi a cikin Musnad Uqba, saboda akwai wani ɓangaren da Uqba ya ji. Zaid ibn Hubab yana kawo shi daga Umar, daga Uqba baya ambata Umar, da malamai suka ce wannan ruwayar kuskure ce. Amma akwai ruwayar da aka yi, akwai hanyoyin da suka zo ta hanyar shi Zaid ibn Hubab yana ambatan Umar ɗin a cikin isnadin. Wannan shi ne abinda ya zo a cikin Sahih Muslim da wasu littattafai na sunna, kamar sunan Abi Dawud, kamar sunan kamar Muslim Imam Ahmad. To za ku ga a gaba ya ce da ku kamar nabi kenan, abu na biyu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min as-sabirin. Wato kamar ko dai ka faɗi wannan, tunda in ya sa namba ɗaya yana nufin wannan zikiri ne zaman kansa, in ya sa namba biyu yana nufin shi ma wannan zikiri ne mai zaman kansa, in ya sa namba uku yana nufin zikiri ne mai zaman kansa. To wannan namba biyu da ya sa a nan kuskure ce. Wannan alamu jami'in min at-tawwabin wa jami'in as-sahihin ta zo ne a cikin wannan da hadisi na Uqba ibn Amir wanda muke ciki. Hadisi ɗaya ne ya zo, kuma a siyaki guda ɗaya a gurin Tirmidhi. Tirmidhi sai ya fitar da wannan ƙarin ta hanyar wani marwaci, ta hanyar malaminsa da ake kiransa Ja'far ibn Muhammad ibn Imran as-Salibi. Ja'far ibn Muhammad ibn Imran as-Salibi daga Zaid ibn Hubab har zuwa kan ibn Idris, Abu Idris al-Khawlani, da daga Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. A cikin ruwayar shi Ja'far ibn Muhammad ibn Imran sai ya kara da cewa wanda ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ashhadu an la ilaha illa ant, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Wato ruwayar sa shi ne ya kara gabanin ma ya faɗi wannan, sai ya ma ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin واجعلني من المتقين رزقكم اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله wannan duk wanda suka rawaito hadisin Uqba ibn Amir duk hanyoyin da aka rawaito hadisin Uqba da su babu wanda ya kawo wannan ziyada wannan karin na Allahumma ja'alni min at-tawwabin sai shi Ja'far ibn Muhammad shi kuma saduq ne wato wanda suka saba masa kai da Abubakar ibn Abi Shayba yayi tarayya da shi wajen rawar wannan hadisi daga Zaid ibn Uqba amma babu wannan ziyada Abubakar ibn Abi Shayba sika ne a dukkanin waɗanda suka rawaito hadisan ba su abbaci wannan karin ba sai shi kadai Ja'far ibn Muhammad shi kadai ya ambaci wannan karin saboda haka wannan ziyada ce shaza wacce ingantawa ta zo a ruwayoyin wasu sahabbai kamar ruwayar Sauban da Al-Albani ya karfafi ziyadar da ita yace ziyadar tana da shawahid ma'ana tana da wasu ruwayoyi daban da za su karfafa ta ta zama karfafiya sai akwai ruwayar Sauban akwai ruwayar Anas Al-Bahdi yace akwai ruwayar Ibn Umar to amma idan ka koma sai ka ga cewa duk ruwayoyin da aka ambata dukkanin su masu rauni ne kwarai da gaske ruwayar da ya kawo ruwayar Sauban tana cikin Amr ibn Yawm wal Layla na Ibn Sunni tana cikin Amr ibn Yawm wal Layla na Ibn Sunni amma za ka samu a cikin isnadin ta akwai wani da ake kira Ali ibn Yazid as-Sudai wanda malamai sun yi magana sosai a kan ruwayar sa cewa Sama'i ibn Adi ya yi magana a kan ruwayar sa cewa yana da hadisan sa ahadithu la tushbihu ahadith thiqat hadisan sa ko da shi ba sa kama da hadisan amintattun malamai ya cewa yarwi ma la yutabau alayhi wa yarwi an thiqati wa yarwi an thiqati ahadith manakir ويروي عن ثقاتي منكرا وكما يروي عن مجهول يقول يروي في حديث عند باب ونوان ده زي مسا متابعة باب ونوان ده زي قريبا إن شاء كان حديثا ويروي في حديث عند يكي منكر حديث دي ملوني قريبا نسكي ويروي في وتروي عن مجهول سوى لك كذا رواية ويروي من نبا يزا إتايا لخوه وتروي دعما جين yana fitowa da ruwayoyi waɗanda suke ba ingantattu haka nan ruwayar Anas da Ibn Umar ta ba ruwa ce da'ifa jiddan saboda ta zo ta hanyar Abdurrahim ibn Zaid al-Ammi an abihi wanda malamai suke cewa yarwi an abihi tammat to yana ruwaito hadisai mara gurbi daga mahaifinsa to Ibrahim ya kawo wannan ya ce shi ma bai ya ambaci cewa ta hanyar wannan mutane aka rawaito su saboda duk wayo da Albani ya kawo domin karfafar hadisin domin karfafar wannan ziyadar ba za su inganta ba kuma ba za su iya karfafata ba saboda wannan ziyada ce wacce ba ta inganta ba abinda ya inganta shi ne kawai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shi ne ya inganta akwai a wata ruwaya ta ita Imam Ahmad wani isnadi na Imam Ahmad akwai karin cewa summa nazara bi basarihi ila sama ya daga kansa sama ya zaga wasu daga dan ya zo sun kalli sama sannan su fada ita ba wannan isnadin ta bai inganta ba ya rawaito ta ta hanyar wanda ake kira Abu Aqil Zahra ibn Sa'id shi kuma daga Ibn Annahi daga Uqba wanda wannan majhul ne ba ma san wane ne ba saboda ka wannan ziyada ta cewa ya daga idansa kansa sama ko ya daga yatsarsa ko kansa sama wannan bai inganta ba akwai wasu za su ce wajani min ibadatu salihin lam wajani min at-tawwabin wajani min mutatahhirin wajani min ibadatu salihin wannan wajani min ibadatu salihin shi wannan ko isnadi ma babu shi wannan kawai ne wurin su ne kawai suka ba kara da kansu garama wadancan da ana cewa ga isnadin sai dai ga matsalarsa, to wannan ba la asla lahu gaba ɗaya ba, la asli babu ba idan za ka ga wajen annabi ibrahim salihi irin kare karen nan ne kowa ya ga dama kuma ya rubuce iska kawai sai ya ce shi ba sai jona da larabcin sa, to ka ce aka raya hukumar shi kenan kowa ga dama sai ta kare karen. A hakan ma an ja da wasu wanda sun kawo isnadi amma bai ana ganin isnadin bai inganta ba, ina kuma ga abin da ma la asla lahu, so da haka dai abu ne da ba za ka iya yin sa da ijtihadi ba, tunda yanzu ka dubi larin da aka faɗa ga wanda ya faɗi wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, aka ce illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a, wanda babban abu ne da ba zai yi ko ka shirya larabcin ka ka ce idan mutum ya faɗa za a buɗe masa kofar aljanna takwas ya shiga daga wacce yake so, shi yasa ma ko kula sai na Umar yake cewa ma qablaha ajabu, wanda baka ji ba ya ma fi wannan mamaki, saboda wani abu ne na lada wanda ba zai yi wa mutum ya yanka wa kansa lada har kawai shi a karan kansa ba tare da wahayi ba tare da gaske ba, to shi yasa ba zai yi ka zo ka wasu tsare kara maka ce su ma duk suna da wannan falalar suna da wannan darajar alhalin nasi bai inganta ba, ba wace aka yi magana da ka faɗa ba haka take ba, dai wata an yi mai ibadika salihi wannan abu ne da wa abu ne da annabawa ma suna roƙon Allah ya sa su a ciki sakin mutane na ƙware, annabi Yusuf alayhi salam ya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, karɓi raina ina musulmi ka sanya ni daga cikin cikin salihai, saboda wannan abu ne mai kyau, to amma kuma a matsayin tasbihi da zikiri da zaka ce kana neman wani lada da aka kayyade da wannan, to shi yana buƙatar nasi, yana buƙatar nasi, saboda haka sai a taƙaita akan wannan, wannan shi kaɗai ya inganta wannan lafazin, shi kaɗai ya inganta hadisin Uqba ibn Amir, saboda haka anan akwai kuskure guda biyu, kuskuren farko shi ne raba wancan Allahumma ij'alni minat tawwabin, sanya shi a matsayin wani zikiri mai zaman kansa, ana cewa ba addu'a siyaki ɗaya suka zo, in ma da ya zama karɓaɓɓe da ziyarar ta zama karɓaɓɓe za a faɗe ta ne a cikin siyaki ɗaya ba wai zaman kansa yake ba, wannan kuskure na farko kenan. Kuskure na biyu hadisin bai inganta ba, saboda haka kamata ya kada a sa shi, duk da cewa shi ya dogara da Albani ya inganta shi, Albani kuma ya inganta shi dogaro da cewa yana da shawahid, yana da shawahid daga hadisin Sauban da hadisin Ibn Umar da hadisin Abu Sa'id da hadisin Anas, wanda kuma duk hadisai ne waɗanda alhaƙiƙa ba su inganta ba, suna da rauni ƙwarai da gaske da ba za su iya tashin wani hadisi ba. Sai na uku wanda ya kawo subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wannan Imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin Surah Al-Kubra ko kuma ka ce al-amal al-yawm wa al-layla, haka nan al-Tabarani shi ma ya rawaito shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat, al-Mu'jam al-Awsat sun rawaito wannan hadisi ta hanyar wani malami da ake kira Yahya ibn Kathir ibn Abu Ghassan daga Shu'ba ibn al-Hajjaj, shi kuma daga Abi Mihlas Humayd ibn Lahiq, shi kuma daga Abu Sa'id, shi kuma daga Qais ibn Abbad, Qais ibn Abbad shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, wannan shi ne hadisin, yana cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wato cewa duk sanda mutum ya bawa idan bawa ya alwala ya faɗi wannan yace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, tarki ya tabbata gare ka Allah tare da gode maka, ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai, ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka. A ƙarshen hadisin yake cewa duk wanda ya faɗi wannan zikiri kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tab'in fa lam yuksar ila yawm al-qiyama, duk wanda ya faɗi wannan hadisin tubi'a fi raqqin za a kutiba fi raqqin, za a rubuta cikin takarda da abin nan cikin fata fata wanda da ake rubutu a jikinta za a rubuta shi a cikin fata sun matubiya bi tabi sannan a yi masa stamp wato an arifi kenan babu abin da zai canza magana falin yuksar ila yawmil qiyama ba za a kai wa wannan magana ba ba za a tashi ta ba har zuwa tashin qiyama wato wannan magana shi kenan ta zama masa mana alkawari tsakaninsa da Allah har zuwa tashin qiyama sai ya ga sakamakonta wannan shi ne karshen abin da hadisin ya faɗa na ladan wanda zai faɗi wannan bayan ya gama rawla a wannan riwaya da wanda kuka ce ta zo ta hanyar Yahya ibn Kathir Abu Bassa an shurba annasa'i a cikin sunan al-kubra ko a madu bin mudaina bayan ya kawo wannan riwayar ta hanyar shi Abu Bassa sai yake cewa hadha khata wa sawab mawquf wannan riwayar kuskure ce sawab riwaya da take daidai shine hadisin mawquf ne wato ya tsaya akan maganar Abu Sa'id al-Khudri bai dangana ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace domin khalafahu Muhammad ibn Ja'far fa waqafahu Muhammad ibn Ja'far shine Muhammad ibn Ja'far gunda wani shahararren mai riwaya daga Shu'ba ibn al-Hajjaj babu wani wanda yake da riwaya wato yake da karfin riwaya daga Shu'ba kamar sa wato kasbatun nasi fi Shu'ba ya fi shi wannan da ya kawo shi an Shu'ba marfuwa saboda sai ya ce ya saba masa wanda ya saba Muhammad bin Ja'far ya saba wa shi Yahya ibn Kathir wanda ya kawo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Muhammad ya kawo shi ne daga maganar Abu Sa'id al-Khudri kadai wato Abu Sa'id al-Khudri shi ya faɗi maganar saboda sai ya kawo shi ta hanyar Ja'far sannan kuma sai ya ce haka nan ma Sufyan al-Thawri haka nan Sufyan al-Thawri shi ma ya rawaita hadisin wato yayi tarayya da Shu'ba wajen riwayar hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri mawqufa to kuma yana cewa riwayar mawqufiya ce domin bayan shi Ja'far ibn Muhammad ya saba wa Yahya ibn Abi Kathir to Sufyan al-Thawri ya ƙara goyawa riwayar sa bayan ta hanyar mutaba'a da Shu'ba a wannan hadisi saboda haka sai shi Nasa'i yake ganin hadisi ne mawqufi ba marfu'i ba akwai riwayar Mu'az ibn Mu'az wanda tana cikin Shu'ab al-Iman na Baihaqi wanda shi ma ya kawo shi an shuba mawqufan kaga ya kara karfafa riwayar shi Muhammad ibn Ja'far gunda abin da ya kawo shi Tabarani da ya kawo shi a cikin littafin al-Awsat sai yake cewa lam yarwihi al-Shu'bah marfu'an illa Yahya ibn Abi Kathir babu wani wanda ya ruwaito shi daga Shu'ba ya kai shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ungan da shi wannan Yahya ibn Kathir Abu Bassan fama al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman ya kawo shi ta hanyar Abdus Samad ibn Abdul Waris ibn Sa'id al-Shu'bah marfu'an saboda haka ya samu wanda ya goya masa baya ba shi kaɗai ne ya ruwaice shi daga Shu'ba marfu'an a nan saɓanin ba zai tasiri da yawa ba wato ko da mun ce hadisi ne mawqufi kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa idan suna sa'i din da harkar ilmin hadisi bayanin illolin hadisi ba ƙananan mutane ba ne kusan su ake jinjinawa a wannan fagen to ko da mun ce mawqufi ne to lahu hukmun ra'yi wato hukuncinsa ɗaya da marfu'i wato hukuncinsa ɗaya da wanda aka dangana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mun ce maganar ta tsaya akan Abu Sa'id al-Khudri ne yake cewa wanda ya rona yake subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka kutiba fi raqqin thumma tubiya bi tabi'in wa lam yusar ila yawmil qiyamati ko da mun ce wannan maganar duka Abu Sa'id al-Khudri ne yake faɗa idan muka dube ta sai muga abin da ba zai yi ta ijtihadi a wani shi wato kawai mutum ya yi wani yawar kokarinsa ijtihadin sai ce ya gano idan aka faɗi kaza 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 za a yi za a rubuta mutum a cikin takardar ko a cikin fata, sannan za a sa masa stamfi, sannan za a je sa zuwa alkiyama, ba za a tashi magana ba. Wannan ba zai yi ta ra'ayi ka faɗi shi ba, dole sai da nassi marfu'i. Wannan shi ne ake cewa malamin hukumar rafi, hadisi ne da yake da ya fito daga bakin sahabi, amma hukuncin sa kamar ya ci dangana manzon Allah, saboda mai saboda ba zai yi a faɗi shi ta hanyar ra'ayi ba. Duk abin da ya shafi tantance lada, a ce abu kaza idan kai shi ga lada iri kaza, a faɗi wani lada da aka tantance shi, a ce in kai shi ga abin da za a baka, to ba zai yi ta hanyar ihtiyari kawai a yi shi ba. Dole ne sai in akwai nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, kuma zai faɗa ba sai da wahayi, kuma wanda zai masa wahayi shi ne mai ba da lada. Kaga kenan sai ya fito daga Allah ya ce in kai kaza ga irin ladan da zan baka mai kamar kaza 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 kaza. Shi yasa malamai suka ce ko da ka an ce hadisi ne mawqufi a irin nan, to yana da hukumar rafi, tunda ya inganta mawqufan nan, ya inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri, ya bai inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri ne dan magana ma za ta tashi gaba daya, amma ya inganta zuwa ga hadisin da Abu Sa'id al-Khudri, to anan za mu ce tunda har ya inganta zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri falahu hukumur rafi, hukuncinsa hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ina fatan an gane wannan. Saboda haka a hadisin yana nan, abinda za a iya faɗa ne lokacin da aka gama alwala. Za mu koyi cewa wannan ita ce har ila yau kafaratul majlis. To wanda suka zauna guri za su wace su faɗi wannan, ya zo a cikin kafaratul majlis. Wannan babu komai, wato zikiri ko wani tasbihi ko wani abu, addu'a ta zo a wani guri ko ta zo a wani guri. Wani ana samu da yawa kalmar kafar ta ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ai abu ne da ake faɗa sa tahiyya, ake faɗa sa kuma ta zo har ila yau a bayan wannan. Saboda haka wannan ba zai zama matsala ba, wani ce to ya akwai iskali yaya wannan abu an ce kafaratul majlis ne, kuma sannan yanzu a ce har ila yau bayan an gama alwala a faɗa, wannan babu matsala. Za a iya cewa ka faɗi wannan da in ka kula dukkan su abu ne wanda za su iya dacewa a nan gurin, za su iya dacewa a wannan gurin. Wasu ruwayoyi ba sa ƙara ashhadu an la ilaha illa anta, kawai yana zuwa ne da subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka. Wannan da wasu ruwayoyi sun zo da wannan. Ta haka mutumin da ya gama alwala zai kodai ya faɗi wancan abin da ya zo a cikin hadisin Uqba, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ko kuma ya faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Duk wani abin da zaka faɗa ba wannan ba zai inganta ba, kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake cewa duk wani abu da zaka faɗa bayan ka gama alwala banda wannan to bai inganta ba. Duk da cewa shi ya ƙara da allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin, wanda mun ce wannan ruwayar a bisa bincike, na daɗe ina bincike a kanta, na ji maganar cewa ruwaya ce shadda, amma na ƙara bibiyarta na same ta a rawatota daga wasu sahabbai kamar Ali, a rawatota daga Ali cikin musannaf Ibn Abi Shayba, a cikin musannaf Abdul Razzaq, amma duk ruwayoyin za ka samu da'ifa ne jiddan. Akwai ruwayar Yahya Ibn al-Ala wanda rafidi ne, shi'i ne, sannan makaryaci ne na ƙarshe, kaga ruwayar ba ta inganta ba. Akwai wadda ta zo ta hanyar Amr ibn Thabit a cikin musannaf Ibn Abi Shayba, wanda shi ma kazzab ne, makaryaci ne, mai dan dama da mai tace ruwayar Ibrahim ibn Muhajir shi ma kuma mai rauni. Saboda haka hatta ruwayar zuwa ga Ali shi ma bata tabbata ba. Akwai ruwaya a cikin musannaf na Abdul Razzaq daga Abul Aliya. Abul Aliya ya ji wani ya yi alwala, ya gama alwala sai ya ce Allahumma ij'alni min at-tawwabina wa ij'alni min al-mutatahhirin. Sai Abu Aliya sai ya ce da shi al-wudu'u bil ma'i at-taharatu at-tahuru at-taharatu bil ma'i hasan walakin al-mutatahhirin alladhina tatahharu min adh-dhunub. Yace alwala da ruwa abu ne mai kyau, amma al-mutatahhirin da ake magana a nan su ne waɗanda suka tsarkaka daga zunubi, ba suka yi alwala ba. wato ka bayyana nuna masa cewa wannan abinda kai ba shi ne zai sa ka zama cikin mutatahiri ba sai ka bar zunubai. Wannan ruwaya ta illata daga Abul Aliya wanda tabi'i ne daga cikin manyan malaman tabi'i. Sai azzikru inda al-khuruj min al-manzil, zikirin da mutum zai yi yayin da ya fito daga zai fita daga gida. To anan tamu ga ya kawo mana wato zikiri guda biyu.